Daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma tashar Alfa Radio a kubirnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masararranmu assalamu alaikum, yanzu ma dai sarfil hashin gumin lidigiran birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa fadar Sultan ɗin Katsina Maraɗi ta jamhuriyar Nijar ta saka wata dokar aure don yaƙi da almubazzaranci a Maraɗi. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Juma'a za ta gabatar mana da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, daga bisani kuma Ibrahim Ka'almasi Garba ya kawo mana shirin jawabai daga dattawa. Amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu, sai mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ƙwarin gwiwarsa kan ganawar da aka shirya cewa da shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su yi, bayan tattaunawar da suka yi yau ɗin nan Asabar da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in da kuma Firaministan Japan Shinzo Abe. Trump ya rubuta ta kafar Twitter cewa ya yi abin da ya kira tattaunawa mai kyau da Moon, sannan ya yi bayani ga Abe game da shirin ganawarsa da Kim. Ba a taɓa samun irin wannan cigaba a batun ba, a cewar Trump, yayin da yake tsaye ganga da shugabar Jamus Angela Merkel. Tun da farko a jiya Juma'a, Kim ya kasance shugaban Koriya ta Arewa na farko da ya taɓa taka ƙasar Koriya ta Kudu, bayan da ya ƙetare kan iyaka ya sha hannu da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in. Bayan da ya yi balaguran aikin diplomasiyya na farko zuwa Brussels, inda ake taron ministocin ƙasashen da ke cikin ƙungiyar ƙawance ta NATO, sabon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yaya da zango a gabar ta tsakiya a yau ɗinnan Asabar. Ziyarar ta kwanaki uku ta haɗa da yada zango a Saudiya da Isra'ila da Jordan, inda ake kyautata zaton zai yi bayani ga ƙawayen Amurka kan manufar Amurka kan Iran. Jiya Juma'a, Pompeo ya ce har yanzu ba a yanke shawara kan ko shugaban Amurka Donald Trump zai janye daga yarjejeniyar da aka cimma da Iran kan nukiliya ko a'a ba. Ya ƙara da cewa har yanzu ana ci gaba da tattaunawa. A wani tare manema labarai na farko tun da ya fara sabon aikin nasa, Pompeo ya ce muddin ba a yi wata gagarumar gyara ba, muddin ba a daidaita al'amura ba, wato raunin wannan yarjejeniyar, shugaba Trump ba zai ci gaba da kasancewa cikin ta ba har bayan watan Mayu. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Firaministan Singapore ya ce har yanzu ƙungiyar ISIS wata babbar barazana ce ga ƙasashen da ke cikin ƙungiyar yankin kudancin Asiya, ASEAN a taƙaice, duk wadda galabar da aka yi kanta a gabar ta tsakiya. A jawabinsa na buɗe wani babban taron ƙungiyar ta ASEAN a ƙasar Singapore, Lee Hsien Loong ya ce a yanzu yankin na kudancin Asiya na cikin kwanciyar hankali, to amma har yanzu akwai wannan barazanar. Firaministan ya yi gargaɗin cewa yadda fasaha ta kan kama a yankin ma ya daɗa tsananin barazanar. Ya kamata mu zamanto masu jajircewa wajen fuskantar irin barazanar da aka saba gani da wacce take bawa kamar ta ta'addanci da kuma kutsen yanar intanet. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya halaka sojojin ƙasar Somalia aƙalla huɗu a wani harin da ya kai wani wurin cin abinci da ke rababban garin nan na Galkayo a yankin tsakiyar Somalia, a cewar shaidu da kuma wasu jami'ai a yau ɗin nan Asabar. Harin ya auku ne a sashen arewa na garin wanda ke yankin Puntland mai ɗan ƴancin cin gashin kai. Wani matashi wanda ya yi ɗamara da bama-bamai ya sheƙa guje ya dumfari wani wurin cin abinci, wanda manyan jami'an tsaron gwamnati da dogarawansu suka taru don cin abinci ya tarwatsa kansa, abinda wani ganau ya gaya muryar Amurka kenan. Jami'an gwamnati da ke yankin sun tabbatar cewa wani babban kwamandan sojoji, wato manyan kwamandojin sojoji biyu na cikin waɗanda aka kashe a harin. Kanar Abdi Hukun Abdullahi Muhammad, kwamandan tawagogin da ke sintirin tabbatar da tsaro a garin, da wani babban jami'in sojin gwamnatin Somalia Abdul Hani Ahmad Gairi, da wani kanar ɗin soja, da kuma ɗaya daga cikin dogarawan tsaro sun mutu a wannan harin, abinda jami'an tsaron Somalia suka gaya muryar Amurka kenan. Wata kotun ɗaukaka ƙara a jihar Texas ta yanke hukunci cewa jihar ta Texas na iya aiwatar da dokar amfani da katin zaɓe wajen kaɗa ƙuri'a, saɓanin hukuncin da wata kotu ta yanke cewa kar a yi amfani da dokar saboda wai ta za ta shafi tsirarin jinsuna ne kawai. A shari'ar da aka yanke da uku akasin ɗaya, kotun ta biyar a jerin kotunan ɗaukaka ƙara da ke sama da kotunan gunduma a Amurka, wadda ke a birnin New Orleans, a ta zartar da cewa dokar ta Texas ta wato ta yi kyakkyawan maye gurbin ta shekara ta 2011, wadda wani alƙalin tarayya ya ce rashin adalci ne ga tsirarin jinsuna. Kotun ta ce an yi kuskure ma a sabuwar dokar don kyautata ma tsirarin jinsuna waɗanda basu da katin shaidar da aka amince da shi za su iya kaɗa ƙuri'a muddin dai suka rattaba hannu kan wata takardar rantsuwa.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, a jamhuriyar Nijar, fadar sultan ɗin Katsina Maradi ta saka wata doka aure don yaƙi da almubazzaranci a Maradi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Shu'aibu Mani.
Bayan masarautun jihohin Agadez da na Zandar, wannan karo masarautar Katsina Maradi ce ta ciri tuta wajen hannunka mai sanda ga talaka masu yawan tabka almubazzaranci lokacin bukukuwan aure ko na zanen suna. Maremawa sultan Ali Zaki a Katsina Maradi da jawabi.
Sadaki dai washiri ba taɓa shi
don fasawa da alfa.
An hana jerin gwano da ake yi in an yi arme nan gaba, in za a darma arme babu wata hidima da ake yi, wasu tuwaye, wani menene, wasu shaye-shaye, gara wadda ake yi to a daina saboda bannaci. Umshi da ake ɗauka irin hidimar da ake gani sai wanda ya gani abin ya ta'azzara. An hana wani uniform, akwai wanda za a cewa shi uniform ɗin kuma ya kamata shi bashi da halin sai ya je ko ya ci bashi ko ya shiga wata hanya. Kiɗi wannan wanda ake yi na zamani orchestra.
Zaɓaɓɓu mata da ma'aikatan gwamnati da sauran ƙungiyoyi suka amsa wannan kiran sultan ɗin Katsina Maradi, Madam Adam Jariram, darakata a ma'aikatar jin daɗin mata da ƙananan yara.
Mu mata a wannan fanni abubuwan da duk aka yi, mu mata aka kwara ba kowa ba. Yanzu kenan muna rana ne an jayo mu inuwa, an mu huta rana mu muka kai kanmu. Jama'a kuna gani rayuwanmu ma a cikin gidajenmu yana sauya, sai a sa ka kai abin da baka iyawa.
Malamai magada Annabawa su ma sun amsa kira, inda liman almumalin Musa Antoma, liman masallacin Fadustan ɗin Katsina Maradi, ya ce ya dace a yayaki da mayagun ɗabi'o'i.
Masifar damu, mun aka yi damu da magariba ya kai magariba sai a ɗauki ɗaya mutane a kai da sungulbi a aza ƙwarkes. Allah ba ka nasara, babban masifa za a kai kudin ango na arme miliyan guda ko jaka 500, a ɗauki mota 10 a ce za a kai kuɗi. In an je a dawa musu zabo 50 ko a yi talleri ta koma biyan bashi har dai ta haihu ma ba ta biya bashin da ake binta ba. A kai har ƙarfe 10 miji ya gama ta ce ta Allah mai sanwa ba, asalin rabuwa ta zo daga wannan. Busa ka tahiya wajen damu a armotunan mutane a ce a yi ta zero cikin unguwa ana baiki yaro. Allah baka nasara, a sa kafa a ƙara halbe wannan abubuwa.
Shi ma da ya ɗauki jawabi Malam Sadisu Umaru, mataimaki ga shugaban majalisar jiha, yaya ba da wannan mataki na sultan ɗin Katsina Maradi?
Mai martaba, an ɗauki matakai, wannan matakan a tabbatar da su ba a nan shingar Maradi kare ba a cikin jihar Maradi kawai gaba ɗaya.
Ƙungiyoyin farar hula sun amsa goren gayyatar sultan Ali Zaki. A birnin Neto na haɗakar ƙungiyoyin farar hula.
An zo wajen biki, an yi uniform, an yi abinci, in ya zama na irin na banda ne aka yi to ya kamata a ma mutum hukumci, duk wanda ya wannan ga abin da zai bugu ne a musu mugunyar tara, in ya zama na irin wannan sakarci ne za a yi to a hana su.
A sanarwar ƙarshe sultan Ali Zaki ya yi kira ga dukkan talakawan shi a jihar Maradi duk wanda ya taka doka to jiki magai
in ya taka doka doka ta haushi wanda ya yarda ya kare wa magana to dadawa
inda kare shi yasa inda zashi
Shaibu Mai murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
to a gaida Shaibu Mani to yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama Jummai Alhaji ta kama da shirin mu na gaba tsintsiya madaurin kida
tsintsiya madaurin kida Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin kwanaki cibiyar sita tare da goyon bayan wata kungiya mai zaman kanta da ake cewa Neri a takeice suka shirya muhawara tsakanin daliban jami'ar fasaha ta Modibo Adama Ayola da jami'ar jihar Adama dake garin Mubi da kuma kolejin fasaha ta gwamnatin tarayya shi ma dake garin Mubi akan yadda za a samu zaman lafiya an shirye wannan muhawara ce ganin yadda dalibai a arewa maso gabashin Najeriya suka fuskanci matsala ko kuma matsaloli a sakamakon rikice-rikice bisa la'akari da wannan muhawara da aka shirya muka nemi jin ta bakin matasa ko kuma dalibai tambayar da aka musu shin irin wannan muhawara ko tare za su taimaka a samu zaman lafiya wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz shi ya samu mana wannan ra'ayi kamar haka
Sunana Said Abubakar Dalladi hakikanin gaskiya taron nan taro ne mai muhimmanci kuma zai haifar da da mai ido domin taro ne da za a yi wayarwa da student kai ta yadda za su zauna da ƴan uwansu daban-daban domin da ka samu makaranta guri ne na al'umma daban-daban yarka daban-daban so idan ana suna da bukatar a zo a dan tunatar da su ta yadda za su zauna da ƴan uwansu gabaki daya waɗanda suka zo daga gurare daban-daban akwai bukatar haka wayar musu da kai
Sunana blessing dauda hakikanin gaskiya dai wannan fadakarwan yana da muhimmanci ga mu dalibai
kamar me kamata ku dalibai za ku yi don wajen sa ido
ga mu dalibai ya kamata mu dinga duba da wa suke shigowa da wa suke fita da wa za mu zauna domin wasu mutane aka ga suna shigowa ba tare da ma ba a ma wuni kamar kula da a ringa checking nasu wasu ba dalibai za su dinga shigowa don abubuwa daban-daban da yana kawo su to yana da kyau a sa ido ga irin
sunana Abubakar Suleiman Kulli to wannan fadakarwa ne abin da ya kamata sa dalibai su kula saboda su san da waye za su yi mu'amala don ya kamata dai kowa ya zama shi ma mai kula ne da waɗanda suke mu'amala kusa da su don kowa ya san da waye ke mu'amala ka kula da waye ne yazo waye ne duk in kaga mutun yana son tada hankali yana da kyau dalibi yayi sauri ya je gurin management ko student affairs yayi sanarwa sai ya ga musu akan cewa ga wani fa yana son ya kawo mana tashin hankali saboda ai sauri a magance wannan matsalan da yake faruwa a makarantun mu gaba da
sunana Annabel Altofa ina karanta mass communication ka gaskiya naji dadi da naji wannan shirin kan zai taimaka ma makarantun mu kuma da ƴan uwan mu gabaki daya duka
me ya kamata dalibi ya kula
abinda talibi zai kula shine ya dinga dubi irin waɗanda yake tafiya da su wanda kuma zai sake hadu da su ya san cewa waɗannan ba kowa bane na gaskiya akwai wani da zaka ganshi zai shiga din ne kamar mutum ne na gaskiya amma akwai inda zai sake nuna cewa wannan fa ba mutum na gaskiya ba bisa ga maganganun shi da waidar kuma yake yin abubuwan shi idan ka sa observing mai kyau zaka gane cewa wannan fa ba mutum ne na gaskiya ba so irin waɗannan mutane ƴan karanta su dinga sa kula su dinga san cewa ba kowa bane zai zo wurin su wannan mutum na gaskiya ne ba
Subhana Bashir Muhammad Dalladi ya ba mu gudunmu dama abinda muke nema kenan ya kasance an zo an kawo mana jawabi akan tsaro da zaman lafiya kuma
Sunana Khadija Muhammad to lalle yayi kyau saboda zai taimaka wa dalibai da ma har wanda ba dalibai ba ma gabaki daya
wajen me
wajen fadakantarwa da gane yanda za a yi zamantakewa da al'umma ba.
Sunana Musa Shaibu. Ya kamata dalibi ya maida hankali musamman akan abin da ya kawo shi. Saboda karatu shine ya kawo shi saboda haka ya kamata ya maida hankali ya daina biye waɗansu waɗanda ba abin da ya kawo su.
Sunana Peter James. Gaskiya ɗalibi ya kamata ya kula da waɗanda yake tayyara da su, wanda yake yawo da su, shiga da fitansa, su ya suke wani karata ne nasu.
Shiri na tsintsiya madaurin ki daya yana zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne. A ci gaba da yunkurin ganin an samu hanyar magance sabanin da ke tsakanin makiyaya da manona, kwanaki wata kungiya a karamin hukumar Bokkos jihar Plateau mai suna Concerned with Prairie People ta ba da shawara akan yadda take ganin za a magance sabanin da ke tsakanin makiyaya da manoma, kamar yadda wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko mana da rahoto.
A taron manema labarai da kungiyar ta kira, mai magana da yawun kungiyar Macan Makut yace,
mun kira ɗan jaridu ne mu gaya musu cewa kullun ana kuka ne kawai gashi abu kaza ya faru, amma dai babu wanda ya fita takamaimai yace to ga maganin wannan al'amari. Shi yasa muka ce kowanne mai aje saniya yakan samu wurin da ana kira shinge da Hausa ko kuma haga da fulful day. A ce idan gwamnati za ta bayar da dan taimako domin su dan gyara shi shingen nan ya zama da kyau, wanda za su iya suna ciyar da shanukansu a wurin, kuma zai sa su samu shanukai wanda za su zama masu kyau. A nan gaba za su iya su fitar da shanukan nan su kai kasan waje su siyar da su. Kaga a haka kuma za mu taimake mutanen mu.
To da shike kungiyar ta ba da shawara ne kan kiwon dabbobi musamman ma shanu. Na nemi jin ta bakin shugaban kungiyar Miyetti Allah Reshen jihar Plateau Nura Muhammad.
Idan aka ce shinge, guri ne dan kankane wanda zai ishi shanu su kwana, irin wannan shinge ba zai yiwu ba. Kuma a ce shinge babba wanda turanci ake cewa ranching, wanda za a ɗebi hekta mai yawa a baiwa shanu su a shuka ciyawa a ciki a yi ruwan sha a ciki. Akwai lokacin da na kira gwamnatin Najeriya na ce ina dajin sambisa da ake amfani da ita ake kaiwa Najeriya hari, a ɗauki wannan dajin gaba ɗaya a inganta shi a ce an baiwa Fulani makiyaya. Yanzu dajin birnin Gwari har yau ba a samu abin da za a yi da wannan dajin ba. Ba a baiwa makiyaya ba, ba a baiwa manoma ba, ba a ba gwamnati ba ta amfana da shi ba. Don haka a ɗauki wannan filayen a ba su ba makiyaya, sannan gwamnati ta inganta gurin. Ku ga ko gaba wannan abin ba zai yiwu ba.
Shi ko Farfesa Yusuf Traki, wanda ke ganin matsalar ta fi kamari ne a shiyar tsakiyar Najeriya, ce waye.
Waɗanda suna shigo da bindigogi suna kashe-kashe da daddare. Gwamnati da polis da soja ba su kwace bindigogi daga hannun waɗannan mutane. To yaya za a bar mutane a ƙauyuka a zube haka ba tsaro? So shi ya sa magana T.Y. Danjuma, wato ya ari muryoyi yan Najeriya da suke a Najeriya ta tsakiya, wato Middle Belt, ya yi magana a dukkan madadinsu ne. Kuma haka suke gani, kuma haka suke tunani, kuma haka yake.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni, mai nai maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni. Yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni. Mu zauna lafiya kar wadansu su samu a matsala.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A madadin wakilan sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz da Zainab Babaji, Jummai Ali ke cewa a tuna fa, sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
to madalla a gaida jama'a to jama'a shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 5 saura minti 10 yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi da shirin jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da saki saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. To kamar yadda aka saba ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Sanata Dino mai laye ya mika kansa ga 'yan sanda inda kan hanya ya diro daga mota don zargin an kai shi lakwaja za a hallaka shi. Mai nazarin lamuran majalisa Shehu Durbi ya ce dambarwar shugaba Buhari da majalisar dattawa na wahalar da mulkin demokradiyya.
Rashin sanin yadda aikin majalisa yake shi yake jawo wannan matsala din kawai. Me yasa ake adviser a bangaren majalisa ba don kuma da sabila da a bude wannan kafa din?
Yayin da APC ta dage ranar babban taro, shi kuma Sanata Ali Sharif ya dawo jam'iyyar. Muƙarrabinsa Dr. Yarima Ingama ya faɗi dalili.
Idan kana jam'iyyar da duk abin da aka maka da ka janyo kanka, to kaga ai ba za ka zauna nan gurin ba. To rashin adalcin nan shi yasa kawai muka bari.
Murtala Nuru Gusau a taron zaman lafiya na jam'iyyatul Ansarut Tijaniya ya ce ba dalilin taro biyu na Maulidin Inyas na bana da aka yi a Kaduna da Abuja.
Amma da akwai dalili, in an raba shi goma ma babu wani abu. Amma for now babu wani dalili, shi haɗin kai da haɗuwa gurɗe ƙarfi ne.
Yayin da shugaba Buhari ke shirin zuwa Amurka, ya sauka a Bauchi bayan yawan ɗage ziyarar a baya. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin birnin Gwari Malam Zubair Jibrin Mai Gwari na biyu, da mai martaba agwam ko sarkin Jarawa a jihar Filato Dr. Isaac Wakili, ga mai martaba sarkin birnin Gwari a jihar Kaduna.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Yan uwana mutanen arewa, kamar yadda duk wani mai hankali ya sani, cikin ikon Allah muna fata mu mabiya mu sani cewa a duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi, ya san komi, zai iya komi kuma. Sai dai kawai gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko zai yi, musamman shugabanci. Muna kira ga jama'ar mu, musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni, su sani ba za su iya biya musu bukatunsu duka ba. Don kowa na da bukatarsa, amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane. Mun kuma mai haƙuri da su gwargwado, inda muka ga ba daidai ba mu gaya musu. Su sani cewa shugabanci na Allah ne. Amma muna kira ga shugabannin su kar a yi abin da zai sa a rinka bin mutane a musguna musu ko a ba su tsoro ko a firgita su. Muna fata duk abin da za a yi shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah. Muna kira ga al'ummarmu musamman arewa, nan da muke da rikita-rikita iri-iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya. Muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni kusan shekara 23 da suka shige da na zo kan wannan irin aiki, na faɗa ma Fulani cewa wata rana fa kaiwa da komai wanda suke yi, wanda shi ne ya sa dole a yi burtali da sauransu, wata rana fa ba zai yiwu ba. Mutane ƙaruwa suke, kuma suna buƙatar gidaje, suna buƙatar gonaki. To muna so su sani har yanzu maganar nan tana nan yadda take. Ya kamata ne mu yi haƙuri da juna. In ta kama ma ya kamata Fulani su samu gurin zama na dindindin, yadda duk sauran ake a duk ƙasashen duniya. Fulani suna zanna a guri ɗaya ne da gidajensu da gonakinsu. Wannan tafiya kaiwa da komawa ɗin har a tare ciki kan burtali, ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba. A zanna lafiya. Su kuma waɗanda suke satan shanu, suke firgita jama'a, ya kamata su bari, domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai. To kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma. Muna fata dukan Najeriya Allah ba mu zaman lafiya. Shugabanninmu Allah ya ba su tsoron Allah, Allah ya sa su yi adalci gare mu, Allah ya musu jagoranci. Mun gode ƙwarai da gaske, Allah ya ba mu zaman lafiya.
Shi kuwa sarkin Jarawa a jihar Filato cewa yi.
Da farko na muna da godiya saboda wannan zarafi. Zan ɗauki wannan zarafi gargaji domin da zaman lafiya, saboda haka ina ba da shawarar cewa mu koma mu duba ya za mu yi mu ci gaba da zaman lafiya. Wani hanya za a bi? A yi zama da juna mu dubi duk inda muka yi yarjejiya cewa ga yanda ya canjanta mu, shi kenan sai mu tafiya mu duba lokacin su sadauna kamar da na faɗa. su yi magana da murya da yada cikin kauna wannan bai ce ni bayar bi ni in ya miri ko meye ba duka mu yan Najeriya ne duka mu yan jihar Arewa duka mu yan plateau ne ko kai waye yare ko firom bayari anagota angas lantan da shandam da sauran su tsaka Allah ya aje mu mu yi zaman tarayya da Allah baya son mu yi zaman tarayya da ya raba mu yana da wannan amma ya hada mu Allah ina roƙo ku koma mai wannan zaman lafiya Allah ya kawo mana arziki a wannan kasa fiye da yanda muke fito amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci moreta ba idan akwai zaman lafiya ai kaga kowa zai samu abinda Allah ya bashi iko samuwa ba tare da wata kanzuma ba saboda haka mu koyi yanda za mu zama tarayya da juna addini sun rai Allah yana da ya tilasa mu bi addini da amma bai haka ba ya ba kowa kaza bina za ba amma kuma ga hacirori inda ka bi inda zaka bi da sunan domin haka yanwa bari mu manta da bambanci ba mutum ta kashe juna ba zai biya mana bukata mu tabbata fa a rana da karshe kowa zai je ba da lissafin kansa a gaban Ubangiji abinda kai ko da to ko bato domin ka amma din na baban sarki da kuma pastor wanda an train nawa national litas mai sarki na san maganar Allah ina gaggada da mutane cewa rana da karshe fa akwai shari'a kowa zai ba da lissafin kansa kaman yanda litafin Romawa yake da mun san irin shirin da Allah ya mumu a can shirin da ya mana a can yafi zaman da muke da shi ne zai zama dadi mu koyi yanda za mu rungumi juna domin kowa ya samu albarkan da Allah ya yi ma kowa manta da babban shi musamman ina koma plateau state da ana zaman tarayya tsakanin Bayari da Biram da Anambra an waye gari sai aka suka wadin su ra'ayi barkaje ya zama to muna kallon juna kaman kare da damisa wannan ba zai fice mu ba bari mu zama inda Allah yana bukacin mu yi zama domin mu ci gaba da zama ta domin development ne zo ina roko mu manta da bambancin mu yi zaman tarayya mu ci moriyar kasar mu inda Allah ya aje nan kuma biye da haka zan roka zan kuma ba da shawara mu shugabanni idan talakawa sun gan mu shugaban mu kada kai wane ne zai tada wani amma mu shugabanni Allah ya ba mu alaki mereke jama'a idan mun hada kai kaman a ce ni sarkin jarawa ga sarkin Biron ga sarkin Anaguta ga sarkin Yanga an ga mu muna cikin danya muna zaman tarayya ai na baya dole su bi bayan mu ni kaga kanzoma shi ga to shugabanni ne ba su rungumi juna ba mu ne alamu mu ne ambassador na Allah Allah ba zai sauka yayi mulki anan ba ya kam kina yi amfani da dan adam wanda ya yi shi a kamalinsa domin haka ina roka da babban murya mu dubi Allah mu dubi rayuwar mu mu dubi abinda shari'an Allah zai nan gaba menene na menene zan yi domin in samu wannan salama menene zan yi domin na ba su shi dadi domin haka yanwa na roko mu manta da bambanci bambanci mu rungume juna nan ne na bayan mu za su yi koyi nan ne za mu kawar da irin mummun da yana tsakanin mu abun yana hannun mu ba gwamnati bane idan mun yarda cewa eh za mu yi zaman tare ba abin da zai hana mu amma idan ba mu yarda ba wani babban abun da yake gani da kuskure da muna yi cewa idan an taba mutum sai ce sai ya rama game da sai na rama nan ne ya sa rigima ba ta karuwa amma idan aka yi kiki kai hakuri wanka ne hakuri za mu ci gaba da tafiya
jalla allazi wahidu
ka kawo mana
ahadu da samadu
kai kun ka kayate mana
to ne muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
to madalla ga Ibrahim din kuma da kan daga cikin takaddatun labarin
to a takeice shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana kwarin gwiwarsa kan ganawar da aka shirya cewa da shi da shugaban Koriya ta Kudu Kim Jong-un za su yi bayan tattaunawar da suka yi yau din nan asabar da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in da kuma Prime Minister Japan Shinzo Abe.
To ma da lamasuraran mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amaridin Ibrahim Kalmu Sigrabu da ya gabatar da shirin da kuma Salman Abude ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.